بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عائشة ديغا وتر رمضان هجرة منذ تبو دير حدود 40 دقيقة وندي ليدي دا 20 تقص بوتر فبراير ميلادية تبو بيو دا 20 شدا الله يكام جرم ونا رانا رانا أكبر domin ci gaba da gudanar da daura a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi malam bako masallaci wanda babban malamin mu Sheikh Yahya Muhammad As-Salafi Al-Asri yake gudanar da karatuttuka a wurin kamar yadda sanarwa ya gabata mun faɗi mawdu'ai da za a tattauna muhimmai a wannan masallaci mai tarin albarka kuma a wannan yanayi na lokacin daura daga ciki akwai asbabul ihram wanda Sheikh Yahya Muhammad As-Salafi zai gabatar yau din nan insha Allah saboda haka malam ya riga ya shirya mu ma ke jira ne insha Allah zai fara daura din muna fatan Allah ya dace da shi ya ba shi ikon gudanar da dauran yanda ya kamata assalamu alaikum wa rahmatullah
bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شهر وتر رمضان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم جبتها da 447 wanda yayi daidai da 28 ga watan Februari shekara ta 2026 miladiya Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kawo mu rana irin ta yau a wannan masallaci mai tarin albarka don gudanar da daura dangane da abin da ya shafi wato asbabul ihram duk da cewa an samu dan ainihin tsaiko saboda mun manta cewa yau din nan rana ne na sanitation wanda ranar sanitation ɗan uwa daga wurare daban-daban da za su iya zuwa nan wajen to za a iya samun dan ainihin tsaiko na zuwansu saboda wanda za su iya zuwa nan cikin sauki su ne mutanen da suke kusa da nan wajen wanda kuma suke nesa to kila za su samu matsala wajen halarta wannan wajen Allahu a'lam to yau muna so mu tattauna dangane da abin da ya shafi a asbabul ihram wanda in ba mu manta ba a wancan daura din mun fara tattauna wasu daga cikin su to a wannan ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah min asbabul ihram قطع العلاقة بأول هذه الأمة من آخرها وتدقى تكين سببا نكرك تيوا أقول ينكي علاقة نفرق وانا الأمة دقى ترشا وانا الأمة يزمن تو أن ينكي علاقة نفرق وانا الأمة دقى ترشا الأمة سواء اني فرق وانا الأمة سواء صحابة من ذن الله sallallahu alaihi wasallam ya zamanto an yanke alaka tsakanin mu da su babu alaka tsakanin mu da sahabbai wajen fahimtar addini da zaran an yanke alaka tsakanin musulmi da sahabbai wajen fahimtar addini to an samu matsala da girman gaske sai zamanto addinin da yake yi ba addinin sahabbai bane a ta'rif huwa faslu fahmina lil islam al mu'asir an fahimtar jil al'awwal shi ne wato yanke fahimtarmu ga musulunci na zamani daga fahimtar jama'an farko ai as-sahaba wa tabi'in ai daga fahimtar sahabbai da tabi'ai wa tajribatihim at-tarihiyya da kuma irin experience ɗinsu na tarihi irin abubuwan da sahabbai suka yi gogayya da shi a cikin rayuwarsu na tarihi an yanke alaka tsakaninmu da su sahabban manzon Allah sun yi yaƙi na Badar sun yi Uhud sun yi yaki na ainihin kaza da kaza da sauransu. Ga yanda sahabbai suka gudanar da harkokin da'awarsu, duk gaba daya an yanke alaka tsakaninmu da wayannan gaba daya. Wa hazal qata'u yu'addi ila, wannan yankewan yana janyowa zuwa ga fuqdanu siyaq at-tarihi din nususu shar'iyya, wato rashin wato siyaki na tarihi ga nasoshin shari'a. Zai zama to duk abinda muke magana akan shi na addini ba mu da tarihi shi. Idan Allah ya yi magana akan yaƙin Badar a Qur'ani, sai aka tambaye ka yaushe ne, me zaka ce? Kaga ba bayani. Amma da a ce wato kana da alaka da sahabbai, zaka ce an yi yaƙin Badar shekara kaza, an yi yaƙin Uhud shekara kaza, an yi yaƙin Ahzab shekara kaza. Kuma kaga ashe duk abin da zai faru da zaran an yanke ainihin siyaki na tarihi ga nasoshi na shari'a, zai zamanto addinin musulunci ba shi da tarihi. Idan ya zamanto gashi muna karanta abubuwa a cikin Alkur'ani amma babu tarihi ga abin, to zai zamanto akwai alamun tambaya ga addininmu. Na biyu, tajahulu tadbiq al-amali lin-nabi wa sahaba, kuma za a jahilci tadbiqi na aiki ga annabi da sahabbai. Idan an yanke alaƙar mu da sahabbai, za a jahilci tadbiqi na aiki, wato ayyukan da sahabbai suka yi a aikace, za a jahilce shi. Tunda yanzu an riga an yanke alaƙar mu da shi, yaya sahabbai suka yi sallah, yaya suka yi azumi, yaya suka yi zakka, duk za a yanke alaƙar mu da su. Idan an yanke alaƙar mu da su, zai zamanto kenan cewa ba mu san yanda suka bauta ma Allah ba. Kawai dai mun dai karanta Qur'ani ya ce mu yi sallah, Qur'ani ya ce mu yi azumi, Qur'ani ya ce mu yi zakka. Yaya sahabbai suka yi? Sahabban da suka rayu tare da manzon Allah shekara 23, yaya suka gudanar da addininsu? To zai zamanto an jahilci tadbiqi, tajahulu tadbiqi al-amali lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahaba. Jahiltan tadbiqi na aiki ga manzon Allah da kuma sahabbai, an jahilce shi. Sannan na uku, akwai fahimin nusus bi ma'zalin an azabi nuzul, fahimtar nafsi wato da ainihin nisanta daga azabin nuzul. Ya zamanto an fahimci nafsi amma ba a san sababin saukan wannan nafsi ba. Gashi nan dai mun karanta aya na Qur'ani amma ba mu san sanda aka saukar da shi ba. Saboda in muna so mu yi bayani yanda aka saukar da shi, za mu ce ya faru ne lokacin da sahabi ya yi kaza, to an yanke alaƙar mu da sahabbai. Yaya za mu yi mu fahimci sababin saukan wannan aya ɗin? Misali yanzu ayan a suran nan da Allah ya saukar, qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Kaga wannan aya din, qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, haqiqa Allah ya ji maganan matan nan da take jayayya da kai game da mijinta, wa tashtaki ila Allah, sai ta kai ƙara zuwa ga Allah. To ga dai aya ya sauka, haƙiƙa Allah ya ji maganan matan nan da take jayayya da kai game da mijinta, ta kai ƙara wajen Allah. Wace mata ce wannan? Qur'ani bai kawo ba. Ko menene ya faru har ta kai ƙara mijinta wajen manzon Allah? Idan an yanke alaƙar mu da sahabbai, zai zamanto kawai mun karanta ayan ba za a fahimci ayan yanda ya kamata ba. An gane wannan ko? Kaga ai dalilin saukan wannan aya, akwai wata mata ana kiranta Hawla bintu Thalaba radiyallahu anha, ta kai ƙarar mijinta wajen manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda mijinta yayi mata zihari. Da yayi mata zihari, sai ta kai ƙara wata ce, ya Rasulullah, mijina ya min zihari. Menene zihari? Zihari wani al'ada ne na ainihin Larabawa kafin zuwa musulunci. Idan ya zamanto mace ta yi wa mijinta laifi, sai mijin na so ya azabtar da ita ko ya hukunta ta, sai ya mata zihari. Ya ake zihari? Zai ce mata anti alayyaka zahari ummi, ke a gare ni kaman bayan mahaifiyata ne. In ya faɗi wannan magana, anti alayyaka zahari ummi, ke a gare ni kaman bayan mahaifiyata. To idan ya faɗi wannan, abin da yake nufi, idan nayi alakan aure da ke, daidai yake da nayi alakan aure da mahaifiyata. In dai nayi alakan aure da ke, kaman nayi da mahaifiyata ne. To idan ya faɗi wannan magana, ba zai ƙara yin alakan aure da ita ba, sannan kuma ba zai sake ta ba. Ba zai yi alakan aure da ita ba, kuma ba zai sake ta ba. Haka zai bar ta ita kamar matar shi, kamar ba matar shi ba. Babu ruwan shi da ita, kawai ya sagale ta har ta mutu. To haka ainihin mutanen jahiliya suke yi idan suna so su hukunta mace in ta musu laifi, sai su yi mata zihari. To wannan baiwa Allah Khawla binti Sa'laba, a lokacin da musulunci ya zo, sai ta kai ƙarar mijinta, ta ce ya Rasulullah, mijina ya min zihari. Shi kuma manzon Allah a lokacin nan ba a saukar da wani aya da zai yi bayani akan abun ba, sai Annabi ya ce ki dakata har sai Allah ya yanke hukunci. Sai ta ce ya Rasulullah, haka za mu ci gaba da dakatawa, maza na zaluntar mu? Ya Rasulullah, haka zan zauna shekara da shekaru, ba zan yi aure ba, ba zan yi kazawa, haka za mu zauna maza na zaluntar mu? Sai Annabi ya ce na ce miki ki dakata har sai Allah ya hukunta al'amarin shi. Ta ce ya Rasulullah, an fa daɗe ana zalunta mu mata, yanzu haka zan zauna? Shi ne sai Annabi ya ce mata na ce ki dakata. Ta ce to ya Rasulullah, in dai ba za ka ɗauki mataki akan wannan ba, na kai ƙara wajen Allah. Kaji dalilin saukan ayan, shi yasa aka samu suran suna Suratul Mujadala, sura na ainihin jayayya tsakanin matar da Annabi. Annabi yana faɗa tana faɗa, ya Rasulullah, tunda ba za ka yanke hukunci ba, na kai ƙara wajen Allah. Nan take kawai sai Allah ya saurari maganarta, sai Allah ya ce qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Hakika Allah ya ji maganar matar nan da take jayayya da kai game da mijinta. Watashtaki ila Allah, kuma ta kai ƙara wajen Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah yana jin tattaunawanku. Inna Allaha sami'un basir, lalle Allah mai ji ne kuma mai gani. A lokacin nan sai Allah ya kawo hukunci. An gane? Allah ya nuna cewa to daga yau duk wanda suka yi zihari ga mace, in dai mutum ya yi wa matar shi zihari, fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa, daga yau shi ne a ƴanta wuya. Idan ka yi zihari da matarka, in kana so ka koma ka yi alaƙan aure da ita, to sai ka ƴanta wuya kafin ku yi alaƙa da juna. Kafin su yi alaƙa da juna, dole ne mijin sai ya ƴanta wuya. Fa man lam yajid fa siyamu shahrayni mutatabi'aini min qabli an yatamassa. To duk wanda bai samu ba, bai samu ainihin ƴanta wuya ba, to azumin wata biyu a jere kafin su shafi juna. Zai azumin kwana 60 kafin su shafi juna. Fa man lam yastati fa yad'amu 60 miskina, wanda ko ba shi da ikon yin azumi wata biyu a jere, kila yana da ulcer chronic ko wani dalili, to a ciyar da miskinai 60. Za a ciyar da miskinai nawa? Miskinai 60. Zalika li tu'minu billahi wa rasulih. To kaga a nan wajen da can mata da ke a maza da ke zaluntar mata, idan yayi wannan zihari din sai ya ce mata anti alayyaka zahari ummi, sai ya haramta ta. Shi bai sake ta ba, kuma bai kyale ta kaje ta yi aure ba, haka zai bar ta a sagale har ta mutu. To yanzu sai musulunci ya zo ya gyara akan shi, cewa in dai wani yayin zihari ga mace, daga yau yanda za a yi, wato ƴanta wuya za a yi, ƴanta wuya kafin su yi alaƙa da juna. Wanda ba shi da ikon ƴanta wuya sai ya azumi wata biyu a jere, wanda ba shi da ikon yin azumi wata biyu a jere sai ya ciyar da wa miskinai 60. Kaga yanzu idan namijin ya zamanto wato ba zai yi wannan ba, to in ma ya yi wannan ko su rabu, in ma yayi abin da Allah ya faɗa ko a raba auren ba zai yi a tagala mace a batta ya zamanto ya batta a ɗakin shi bai sake ta ba kuma bai aure ta ba ba zai yi ba an riga an yi wannan gyaran to yanzu in mutum ya karanta wannan aya kawai sai aka ce mai wannan wata mata ce take jayayya da annabi game da mijinta idan kai dan qur'ani zalla ne me zaka ce ba amsa to kuma Allah ya nuna mana hakika Allah ya ji maganar matan nan da take jayayya da kai game da mijinta kuma ta kai kara wajen Allah wata mata ce kuma wani jayayya kai da mijinta to idan ka ce babu ruwanka da sahabbai zai zamanto kawai sai dai mutum ya fassara aya ya wuce to yaya mutum zai fahimci aya zai fahimci ayan irin fahimtar da sahabbai suka yi ko zai fahimci ayan irin fahimtar kanshi a wai a haka din in ya cire sahabban zai zamanto yana karanta qur'ani da fahimtar kansa kai zaka dauka cewa qur'ani ya sauka ne a Najeriya na ba san gane wannan to shine abin da ake so mu fahimta shine idan an cire sahabbai a cikin tarihi to zai zamanto ana fahimtar musulunci ne wani musulunci ne daban ba wanda manzo Allah ya zo da shi ba to wannan shine irin musuluncin da ɗan qur'aniyin suke so su yi kamar musulunci za a fara ne a Najeriya yanzu kuma yanzu ne Allah yake saukar da wahayi ga annabin dan yayi bayani ga mutane ga addinin kun gane wannan ko shine ma'ana fahimin nusul bi ma'zalin an azbadin nuzul wato fahimtar nasoshi wato ba tare da an yi aiki da azbabul nuzul ba wa zurufu tadbiq al amali da kuma zuru na ainihin tadbiqi na aiki yanzu idan muka dauki abin da ya faru tsakanin Zaid bin Haritha da ainihin matar shi Khawlatu abin nan a matar shi Zainab bintu Jahsh ita wannan baiwa Allah Khawlatu bintu a Zainab bintu Jahsh radiyallahu anha manzon Allah ya aura mata ya aura ya hada su aure da Zaid bin Haritha shi kuma ya zamanto Zaid bin Haritha da ya aure ta shi Zaid bin Haritha asalin shi asalin Zaid bin Haritha shi bawa ne aka yanta shi ita kuma Zainab ta fito a babban gida to sai ya zamanto ita Zainab din da annabi ya hada su aure da ainihin Zaid bin Haritha ita ba ta san shi me yasa ba ta san shi saboda ta fi shi aji ita ta fito a babban gida shi kuma asalin shi bawa ne aka yanta shi yaya za a yi a hada su aure ita a fahimta ita Zainab bintu Jahsh sai ya zamanto ita Zainab din ba ta san auren amma tunda dai manzon Allah ne ya ce ta aura sai ta miƙa wuya ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda Allah ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri bai dace ga mu'minai maza da mu'minai mata ba idan Allah ya yanke hukunci ko manzo Allah ya yanke hukunci wani al'amari ya zamanto suna da wani zabi akan al'amarin su to saboda wannan dalilin ita Zainab ba ta san shi amma saboda wannan aya sai Zainab ta miƙa wuya akai auren da akai auren sai ya zamanto ba ta masa biyayya kullum idan ya bata umurni ta tibi kullum tana ganin yaya za a yi wannan wanda na fi shi aji na fi shi matsayi ya ringa ba ni wani umurni da sauransu to sai ya zamanto Zaid bin Haritha yana yawan kai karanta wajen annabi ya rasulullah ba ta mun biyayya ba sai annabi ce kai hakuri ka zauna da ita zan mata fada sai manzo Allah a sai shi Zaid din ya je ya zauna a cigaba da zama to bayan wani lokaci sai ya ƙara kawo ƙara sai zama to kullun cikin kai ƙara ake shi kuma manzo Allah kullun cikin bada hakuri yake ana cikin wannan hali sai Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sani ya kai Zaid Allah ya ce mu annabi ka sani ya rasulullah wannan mata Zainab bintu Jahash Zaid zai sake ta kuma kai zaka aura Zaid zai sake ta wato bawan da ka yanta zai sake ta kai zaka aura shi kuma wannan bawan da ake magana ba a ka'idar Larabawa ba karamin laifi bane bawan da ka yanta ya saki mace ka aura kamar ka wulaka ka kanta ne wannan al'adar Larabawa ne to kuma Allah zai ce ma annabi wannan bawan da ka yanta Zaid bin zai saki matar shi kai zaka aura hankalin annabi ya tashi annabi ya shiru zai saki matar shi kai zaka aura annabi ya rasa yanda zai yi annabi ya kama tunani ke yanzu yaya zan yi da mutane za a rinka zagi na za a mun kaza za a mun kaza to ana cikin nan Zaid idan Zaid ya kai kara wajen annabi sai annabi ya ce amsik alayka zawjaka wattaqillah ya kai zai kai hakuri ka rike matarka ka ji tsoron Allah kai hakuri haka annabi na ta kokari shi dai a kokarin annabi kada zai yi saki matar shi domin yin saki matar shi zai aura kuma in ya aura zai sha zagi a wajen Larabawa na jahiliya ana nan Zaidu da ya kasa hakuri ya zama to ya gaza bala'i yayi bala'i Zaidu bai san san da ya saki matar ba kawai ya sake ta da ya sake ta sai Allah ya ce annabi ya aura kuma annabi ya aura an gano ne ko to da annabi ya aura fa sai labari ya yadu abun kunya ya tabbata ba mu taba gani irin wannan abu ba to ga Muhammadu ya auri ainihin matar bawan da ya yanta kai wannan kaskanci ya tabbata sai Larabawa suka yi ta labarin wannan hankalin annabi ya tashi an gano wannan ko shine Allah yake ba mu labari a cikin alqur'ani wa in taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukbi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha a lokacin da kake cewa lil ladhi an'ama Allahu alayhi kana cewa ga wannan bawa wanda Allah ya masa ni'ima Allah ya masa ni'ima da mai da musulunci wa an'amta alayhi kai kuma ka masa ni'ima da yanci annabi ya yanta shi an gani kana ce masa amsik alayka zawjaka kana ce mai in ya kai kara wajenka sai ka ce mai ka rike matarka wattaqillah ka ji tsoron Allah ka sace ta sai Allah ya ce ma annabi wa tukfi fi nafsika ma Allahu mubdihi kana boyewa a cikin ranka abinda Allah sai ya bayyanar da shi me yake boyewa wannan maganar cewa lalle shi zai aura wa tukfi fi nafsika ma Allahu mubdihi kana boyewa a cikin ranka abinda sai Allah ya bayyanar da shi wa takhsha an-nas kana jin tsoron mutane su zarge ka ko sai Allah ya ce wallahu ahaqqu an takhsha Allah shi yafi dacewa ka ji tsoro an gane tunda dai Allah ta'ala ya ce ka aura babu ruwanka da zargin mai zargi an gane ko to sai Allah ya ce walam ma kada zaid min ha wataran zawajnaka a lokacin da zaid ya gama biyan bukata da ita ya aure ta sun yi alakan aure da ita ya san ta a matsayin da ya mace bawanka wanda ka yanta ya riga ya auri mace shi ya mai da ita ba zawara kafin ka aura shi ne Allah ya gaya mana walam ma kada zaid min ha wataran zawajnaka a lokacin da zaid ya gama biyan bukata da ita sai muka aura maka ita an gani menene likai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihi dan kada mu'minai kada ya zama to musulmai suna da wani laifi a wajen auren matan ainihin bayin da suka yanta in an ce adiya shine kana da bawa sai ka yanta shi sai kuma ka mai da shi kamar danka kace jama'a ku sheda daga yau wane ya zama to dana yanda dana zai gaje ni in na mutu shi ma zai gaje ni in na mutu an gani shine adiya sune adiya domin kada ya zama to laifi dan mutun ya auri biyar bawan da ya yanta idza qadaw minhunna wadra idan sun gama biyan bukata su wa kana amrul lahi maf'ula al'amarin Allah ya kasance abun aikatawa Allah ya kaddara sai abun ya faru an gane wannan ko to Allah ya yi amfani da manzon Allah ne dan ya rusa wannan mummunan al'ada na at-tabanni me tabanni shine nace muku shine turawa ke kira adopted child ba kai ka haife shi ba amma za ka mai da shi ya zama danka daga yau ku shaida wani dana ne ka ce to al'aidar musulunci wannan adopted child din ba danka bane ba zai gaje ka ba dan ya auri mace ba abun kunya bane in ya saki ka aura wannan mummunan al'ada musulunci yayi fata-fata da shi an cire shi da Allah yake so yayi maganin abun sai Allah ya sanya fiyayyen halitta jagoran gaba ɗaya ma shi zai yi to manzon Allah shi ya aure ta da ya aure ta ya lalata wannan al'ada din to yanzu in kun dauki in Qur'ani zalla jama'a da a ce wannan magana a cikin hadisi yazo a ce ga manzon Allah nan ya auri matar bawan da ya yanta bayan bawan ya gama biyan bukata da ita sai da bawan ya gama biyan bukata wallahi za su ce hadisin da izi ne za su ce an jingina mu annabi an ci mutuncin annabi sai su ce dan dama sun ce wai duk wani hadisi wanda ya ci mutuncin annabi za a wurgar da shi to shi ma duk ayan da ya ci mutuncin annabi ba an gane to ka gani su ne a wajen su ku ba wani hadisi ingantacce da zai ci mutuncin annabi sai dai irin fahimtanka da kwakwalwanka mai rauni hakanan babu wata aya da za ta ci mutuncin annabi sai dai kai ne za ka fahimci abin a matsayin haka saboda ba ka da fahimta mai kyau ga addini wato na kawo misalin waɗannan misalai guda biyu ne akwai misalai da yawa idan ya zamanto mutum bai san dalilin saukan aya ba ya zamanto ba shi da alaƙa da sahabbai ballantana ya san wannan ayan da ake magana ayan nan ga wa aka saukar da shi zai zamanto yana fahimtar musulunci wani irin fahimta ba fahimtar sahabbai ba to kuma in ya zamanto mutum yana fahimtar musulunci ba fahimtar sahabbai ba to addinin da yake wani addini ne kenan shin za a ce addinin da yake musulunci ne wanda Allah ya aiko annabi ko shi ya kawo nashi musuluncin daban shi musuluncin da nashi musuluncin daban musulunci ne kuma ba haka bane to shine ma'ana fahimtar nassi bi ma'azilin an asbabin nuzul a fahimci nassi wato a cire asbabin nuzul shi dan kalakato bai san asbabin nuzul ba bai san lokacin da aka saukar da ayan ba wal zurufu tarbiqil ula da kuma dalilin tabbakawa farko duk bai sani ba asbabu hadzal inhiraf sababin wannan inhiraf karkacewa al-iktifa bin nusus duna fahimi maqasidiha wadatuwa da nassoshi ba tare da fahimtar manufofin nassin ba gashi nan dai mutum ya gamsu da nassi amma bai san menene nassin ke karantarwa ba ba'd al-jama'at tata'amalu ma'an nusus wasu jama'o'i wasu kungiyoyi suna mu'amala tare da nassoshi wa ka'annaha nazalat fi farak kai zaka dauka nassin ya sauka ne haka nan kawai ba dalili kai ka ce nassin bai sauka ga kowa ba shine nazalat fi farak kai ka ce nassin ya sauka ba ga kowa ba mutajahila annas sahaba fahimu hafin siyakin waqi'i su sun jahilci cewa lalle sahabbai sun fahimce ta a cikin wani siyaki ne wanda yake practical akwai wani abu da ya faru practical a aikace wanda dalilin shi ne ta saukar da ayar an gane wannan ai akwai wani abu da ya faru a aikace kamar yadda muka kawo tarihin haulatu bintu sa'alaba kaga wani abu ne wanda ya faru a aikace ta kawo ƙara wajen annabi kuma ga abin da ta faɗa da ga annabi ya rasulullah idan ya zamanto kai ba za ka iya cewa komai mun kai ƙara wajen Allah kaga wannan abu ne wanda ya faru practical sannan sai Allah ya saukar da aya akan abu to idan mutum ya san dalilin saukan ayan zai yi ma ayan kyakkyawan fahimta amma in bai san dalilin saukan ayan ba zai karanta ne kawai ya wuce sannan kuma idan yana bayani aka ce mai wannan abin da ya faru ka ce yakin Badar to yakin Badar menene yakin Badar a yaushe ne ya faru da suwa aka yi yakin Badar mutumin da ya cire sahabbai to ba zai iya cewa komai akan abun ba zai shiru an gane wannan ko to sannan na biyu abinda zai biyo baya taqdimul aql al mujarrad ala tajriba at tarihiyya gabatar da hankali gundarin hankali akan ainihin experience na tarihi mutum zai ringa gabatar da hankalin shi ne yayi watsi da experience abubuwan da suka faru na tarihi zai zamanto ba zai kawo tarihi ba tarihin sahabbai ba ya kamata mutum ya kawo tarihin sahabbai ya alakanta wannan tarihi da wannan aya din wannan aya da ya sauka dalilin shi sahabi kaza a lokaci kaza shine kaza ya same shi sai wannan aya ya sauka sai ga cikin sauki an fahimci al'amarin an gane ko sannan kuma sai zuhuru tayyarat ta'taqidu anna bi imkaniha i'adatu bina'il islam min as-sufur bayanan wasu irin taron jama'a da suke kudircewa cewa zai iya yuwa i'adatu bina'il islam min as-sufur cewa za a iya dawo da ginin musulunci daga babu from zero square from zero degree za a iya dawo da musulunci daga farko ya zama to a cire kowa da kowa kawai a dauki qur'ani kawai a fara wani sabon musulunci wanda ba taba yi da ba dunan istifada min khabarat ba tare da ainihin fa'idantuwa da ainihin experience na shekara na 1400 ba experience da ya faru na shekara na 1200 an gane wannan ko wato ba za a fa'idantu da shi ba to din wannan an yi watsi da duk abin da ya faru zamanin manzon Allah an yi watsi da shi ana so ne yanzu ake so a fahimci musuluncin akan shi sannan na uku at-ta'assur bil falsafa al-garbiyya tasirantuwa da philosophy na mutanen yamma ayi watsi da ainihin fahimtar sahabbai a koma ana gina hukunci da philosophy da hankali an gane al-garbiyya irin tunanin turawan yammaci al-haditha wanda yake sabo kaga wasu mutane sun tasirantu da ainihin falsafatul garbiyya al-haditha philosophy na turawan yamma wanda yake sabo sai su ringa fassara qur'ani da wannan philosophy din su yi watsi da fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khasa fi muhawalati aslimati mafahim haditha musamman ma a wajen kokarin musuluntar da ainihin fahimta sabon fahimta na zamani za su yi kokarin duk abin da ke faruwa a zamanin nan su musuluntar da shi duk abin da turawa suke yi sai su yi kokarin su nemo amsan shi a cikin qur'ani domin su nuna wa turawa cewa addinin musulunci babu abin da bai zo da shi ba duna mura'ati lil khususiyya at-tarihiyya ba tare da lura da khususiyya na tarihi ba sai zaman to duk abin da suke yi kawai suna kokarin alakanta shi da fahimtar turawa ne ba tare da kokarin wato musamman ma wajen kokarin musuluntar da wato wannan sabon fahimta ba tare da lura da ainihin abin da yake bace tarihi ba al-amthila at-tarihiyya misali na tarihi al-misalul awwal al-khawarij misali na farko daga cikin mutanen da suka ware wato sahabbai suka ware farkon wannan al'umma din suka yanke alaka tsakanin wannan al'umma wato namu da sahabbai su khawarij kaifa qata'ul alaka yanda suka yanke alaka qara'ul qur'an bi fahmi al-khas sun karanta al-qur'ani bi fahmihim al-khas da fahimtar su kebantacce dunan ruju'i ila fahmi sahaba ba tare da sun dawo zuwa ga fahimtar sahabbai ba an gane ku su wane ne khawarij wata kungiya ce da ta bayyana musamman zamanin Ali ibn Abi Talib wato bayyanar su ya fi fitowa zamanin Ali ibn Abi Talib lokacin da aka yi sulhu tsakanin Muawiya dan Abi Talib da Ali ibn Abi Talib to anan ne suka ce ba su yarda da wannan sulhu din ba suka ce da Ali ibn Abi Talib da Muawiya da kuma ainihin wato committee da aka nada domin yin sulhu din an nada committee na sulhu committee sulhu karkashin jagorancin wato Amr ibn al-As ta bangaren Muawiya sannan Abu Musa al-Ash'ari ta bangaren Ali ibn Abi Talib to an kafa wannan committee din dan ana so a zauna a yi sulhu a daina zubar da jini tsakanin bangaren Ali ibn Abi Talib da bangaren Muawiya to a lokacin da aka kafa wannan committee din sai aka samu su daga cikin madiya Ali ibn Abi Talib suka ce basu yadda da wannan committee ba ko basu yadda a kafa wani committee dan ayi sulhu ba kawai a cigaba da yaki to da suka ga Ali ibn Abi Talib bai yi biyayya a gare su ba sai suka ce Ali ibn Abi Talib ya kafuta tunda sun ce a cigaba da yaki shi kuma Aliyu wato ya yi ta ayi sulhu suka ce Aliyu ya kafuta sannan bangaren Muawiya shi ma ya kafulta dukkan su jinin su ya halarta to daga nan sai aka samu wata kungiya ana kiranta Khawarij ita wannan kungiya din tana da wani aqida kebantacce wanda ya bambanta ta daga sahabbai aqidar shi ne wato Ali ibn Abi Talib kafiri ne shi sannan Muawiya kafiri ne duk mutanen da suka goyi bayan Aliyu a wajen wannan yaki sun kafirta su ma mutanen da suka goyi bayan Muawiya a wajen wannan yaki su ma sun kafirta saboda haka jinin su ya halarta sa'annan kuma bayan wannan kuma duk wani musulmi wanda ya saba ma Allah in yayi ƙarya ko ya sha giya ko yayi zina shi ma ya fita musulunci idan ya mutu ya mutu ne kafiri irin kafircin Fir'auna kuma zai dawama a cikin wuta har abada kuma duk wani hadisi ko duk wani fahimta da yazo daga sahabban da suka rayu zamanin Aliyu din nan suka taimake shi duk wani sahabin da ya shiga cikin wannan yaki babu ruwan su da shi duk wani hadisin da ya ruwaito ba za su amsa ba sannan kuma duk wani abu na fahimtar shi ba ruwan su da shi sannan bayan wannan ma Usman bin Affan shi ma yayi wasu kurakurai a lokacin mulkin sa saboda haka wannan kurakuran da yayi babu ruwansu da Usman daidai lokacin da ya yi wannan kurakuran ba ruwansu da shi to mutanen da Usman ya nada a daidai wannan lokacin da kuma mutanen da suke goyon bayan Usman daidai lokacin su ma gaba daya kafirai ne ba ruwansu da su to anan wajen ya nuna ba sa karban hadisi na Usman a ƙarshen rayuwar Usman farkon rayuwar Usman suna karban hadisin shi amma ƙarshen rayuwarsa saboda a cewansu ya yi wasu kurakurai ba za su karɓi hadisin shi ba sannan masu goyon bayan Usman a daidai wannan lokacin shi ma ba ruwansu da su to a nan wajen sai ya zamanto su 'yan Khawarij din sun kafirta sahabban manzon Allah da yawa sannan ba sa karɓan hadisi wajen sahabban annabi da yawa to tunda ba su da hadisi akan matsala sai ya zamanto suna gina hukunci da ka tunda ya kamata ne a ce duk abin da za su yi su bincika ya manzon Allah ya yi to ai wa'anda suka ruwaito hadisin nan sahabbai ne to sahabban nan kuma sun kafirta su to tunda an kafirta su yaya kuma hukuncin karban hadisi daga wajensu kaga abu ne wanda ba zai yiwu ba to sai ya zamanto 'yan Khawarij suna da karancin hadisai to wannan karancin hadisan sai ya sanya kawai suna daukan gundarun Qur'ani ne su fassara shi da fahimtar kansu da kansu an gane wannan ko to shi ne yake cewa su Khawarij a qara'ul Qur'an bi fahmihi al-khas sun karanta al-Qur'ani da fahimtar su kebantacce sun karanta al-Qur'ani da fahimtar su ne kebantacce dunan ruju ila fahmi sahaba ba tare da sun koma zuwa ga fahimtar sahabbai ba sai ya zama to kawai karatun Qur'anin sun karanta gundarun Qur'ani ne amma fahimtar fa irin nasu za su kawai to an natija menene sakamakon da ya biyo baya kaffarul muslimin wastafahu dima'ahum sun kafirta musulmai suka halatta jininin su sun kafirta wa musulmi suka halatta jinin su sun kafirta Ali ibn Abi Talib sun halatta jinin sa sun kafirta Usman sun halatta jinin sa da kuma duk masu goyon bayan waɗannan mutane sun kafirta Muawiya sun halatta jinin sa sun kafirta Amr ibn al-As sun kafirta Abu Musa al-Ash'ari an gano wannan ko to da wannan sai zamanto ba sa karban addini daga waɗannan sahabban to tunda ba sa karban addini daga waɗannan sahabban a ina za karban addini yanzu a ina za karban addini shin addinin suna da tarihi kenan ba tarihi za su karanta alkur'ani ne kawai wato su fassara shi gurgudan abinda kawai suka karanta suka fahimta an gane sai a samu wani irin fahimta murtaddi to wannan shi yasa aka samu wani murtaddan fahimta daga wajen wayannan mutanen an gane me ne murtaddan fahimta suna kafirta duk wani musulmi in yayi saban Allah kuma duk musulmin da yayi saban Allah suna halarta jininsa sai ka saba Allah in mutum yayi ƙarya kawai kafiri ne in kuma ya kafirta jinin shi ya halarta in mutum ya saba alƙawari an yi alƙawari za a fara wannan karatu ƙarfe 9 sai mutum ya zo 9:30 kawai za a sa injin ba tsaya a gate ƙarfe nawa kace za a yi daura 9 ƙarfe nawa ka zo 9:30 sai zo kama wuka kawai sai saboda annabi ya ce man badala dinahu faqatluhu duk mutumin da ya musanya addini ku kashe shi kawai kuma daga sai suke in dai ka saba ma Allah za ka mutu kawai kuma su suna ganin addini suke yi in suka ga mutane sun taru ana yin wani party ko wani abu za su zo ne kawai da makami su kashe kowa da kowa kuma suna ganin sun yi jihadi sun yi kaza sun yi kaza to suna da irin wannan tsananin zafi wanda ya wuce gona da iri sannan dan abu ɗaya biyu kawai za su kafirta mutum in sun kafirta kuma su kashe an gane to sai ya zamanto mutanen da suke da irin wannan tunani rayuwarsu gaba ɗaya cikin yaƙi yake rayuwarsu gaba ɗaya cikin zubar da jinin mutane ne to a garin da akwai irin wayannan mutane za ka gaba ma ba mai suna tashi a ce an samu wasu ƴan bindiga daɗi sun je sun kashe mutane a waje kaza sun zubar da jinin mutane a waje kaza to wayannan su ne khawarij in kuna jin labarin abin da ke faruwa a duniya na zubar da jini to masu irin wannan tunani ne an gane wannan ko a mawqifin sahaba matsayin sahabbai kan wayannan mutane Ibn Abbas ya ce radiyallahu anhu ji'tukum min indi sahabati annabi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansar Abdullah ibn Abbas yace na zo muku Abdullah ibn Abbas ya kai ziyara wajen yan khawarij lokacin da suka yi tawaye ga Ali ibn Abi Talib in ba ku manta ba na ce a lokacin da Ali ya yarda za a yi sulhu tsakanin shi da wa da Muawiya me ya faru sai aka samu wasu mutane suka ce ba su yarda da wannan sulhun ba Ali ya kamata ya warware wannan sulhu in ko ya yarda da wannan sulhu ya kafirta shi ma Muawiya ya kafirta to a lokacin da Ali din ya yarda da sulhu suka kafirta shi sai suka kwaci mutanen su suka tafi suka yi ma Ali tawaye an ce suna da runduna sun fi 12,000 wajen mutane 12,000 su ne wayannan mutane suka kwashe suka tafi da su suka je suka koma can cikin daji suka gina masallaci suna ta bautan Allah a wajen suna karatun Qur'ani suna azkar suna yin nafiltili suna yin azumi idan ka zo ka gansu za ka ce daga nan sai aljanna mutane ne masu riƙe addini sosai ba sa wasa ana karanta Qur'ani ana kuka ana karanta Qur'ani in ka je wajen za ka ga kawai kila kawai daga mutum ya mutanen dan aljanna ne shi to wayannan mutane suna san addini sosai to lokacin da suka yi ma Aliyu tawaye sai Abdullahi dan Abbas sai ya ce ma Aliyu bin Abi Talib in ka yarda zan kai ziyara wajen wayannan mutane in tambaye su me yasa suka ma tawaye idan sun yarda zan musu bayani in gamsar da su in dawo maka da su sai Aliyu ya ce wayannan mutane suna da hadari ina jiye maka tsoro idan ka je za su iya kashe ka sai ce ni dai abin da kake suke so na sadaukar da raina in ka yarda ka bani dama in je wajensu sai Ali ibn Abi Talib ya bashi dama da ya tafi wajensu wato tun a hanya suka hango shi suka ce ga dan amin annabi nan fasiki saboda haka in ya zo kawai kafin ya karo su wajen mu kawai a kashe shi an gane su mai suka dauke Ibn Abbas sun dauke shi kafiri kawai yana zuwa kawai a kashe shi sai wasu suka ce kafin a kashe shi mun tsaya mu saurari me ya kawo shi tukuna shi wani ke kada ka saurari zakin baki gare su irin su ne Allah yake magana ma darabuhu laka illa jadala inhum illa abalhum qaumul khazimun mutane ne masu jayayya kada a saurare shi ko a kashi shi wani ce a mu saurari shi mun ga me kawo shi to yana zuwa sai yazo ce ya ga wasu irin mutane masu san addini masu karanta qur'ani masu yawan nafilfili da sauransu sai ya ce musu na zo muku shi ne ya ce musu nan ji'tukum min inda sahabatin nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansar na zo muku daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne al-muhajirun da wa da ansar na zo muku daga wajensu sai ya ce wa laysa fikum ahadun a cikinku babu ɗaya daga cikinsu a cikinku babu ɗaya daga cikinsu kenan a cikin hawari ɗin nan babu sahabin annabi ko ɗaya ku fahimci wannan waɗannan mutanen da suka yi tawaye wajen su 10,012 suka koma can daji suka yi gabansu suna ta bautan Allah da karatun Qur'ani babu sahabin annabi ko ɗaya a ciki to kenan wasu mutane ne suka musulunta bayan sahabban annabi suka zo suka shigo cikin musulunci sai ya zamanto ba su yi ƙarfi a musulunci ba sai ya zamanto yaƙi ya zo ya faru tsakanin Aliyu da Muawiya to a lokacin nan aka same su to su din nan sun kafirta sahabban annabi gaba ɗaya to tunda sun kafirta su yanzu tunda Abdullahi bin Abbas ya ce na zo muku daga sahabban annabi kuma a cikinku babu ko ɗaya daga cikinsu sannan kuma ga sahabban annabi ne aka saukar da alkur'ani ka ji wata magana Abdullahi bin Abbas ya ce ga sahabban annabi ne aka saukar da alkur'ani ko babu ko ɗaya daga cikinku a cikinsu to yanzu da wani fahimta kuka fahimci alkur'ani kuke bauta ma Allah haka babban tambaya to tun a nan wajen Abdullahi bin Abbas ya jefa musu wani irin shakka wannan addinin namu a ina muka samo shi mu dai mun karɓi musulunci ne daga baya ko manzon Allah ya zauna da sahabbai ya musu training shekara 23 to waɗannan mutane gaba ɗaya mun zubar da su to tunda mun zubar da su yanzu ya za mu fahimci musulunci musuluncinmu ƙarƙashin fahimtar wane ne mun gano wannan ai to kaga wannan shine abin da ake kira salafiyya Abdullahi bin Abbas ya karanta da mu salafiyya ne a fahimci Qur'ani da hadisi kan fahimtar sahabbai tunda ya ce na zo muku daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikinku babu ko ɗaya daga cikinsu kuma ga sahabban annabi ne aka saukar mana Qur'ani kenan yana nufin sahabbai ɗaliban annabi ne kuma ya karantar da su alƙur'ani duk mutumin da ya cire sahabbai to Qur'ani bai da tarihi musulunci bai da tarihi an gane to kenan addinin da yake yi ba addini bane mai kyau to Abdullahi bin Abbas magana ne mai tsawo to da yazo sai ce musu to na ji labari kun yi tawaye ga Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib menene dalilin da yasa kuka yi tawaye ga Aliyu to sun faɗi dalilai masu yawa na ba san gane wannan daga cikin dalilan Aliyu bin Abi Talib ya goge sunan Amirul Mu'minin a lokacin da ake sulhu tsakanin Aliyu da Muawiya sai wakilin Muawiya a lokacin da Amr bin al-As ya rubuta wannan sulhu ne tsakanin Amirul Mu'minin Aliyu bin Abi Talib tare da Muawiya sai wakilin Muawiya ya ce dole sai an goge Amirul Mu'minin kawai wannan sulhu tsakanin Aliyu bin Abi Talib da Muawiya bin Abi Sufyan to sai Aliyu ya ce a goge Amirul Mu'minin to wai wannan gogewan Allah ya bashi abu ya ce a goge tunda Allah ne ya bashi wannan mulkin to kuma ya ce a goge ya kafirta ku fahimci wannan magana kawai dan an goge wannan abin da sunan ka din nan cewa kai ne shugaban mu'minai goge wannan kawai ya kafirta ka shine sai ce to wannan shine matsalar ku kace wannan shine in na muku bayani za ku dawo kace za ku dawo sai ce to lokacin da aka yi sulhul Hudaybiyya tsakanin manzon Allah da kafiran Makka ai Ali bin Abi Talib da kanshi shine sakatare Ali bin Abi Talib ya rubuta wannan shine sulhu tsakanin ainihin Muhammadu Rasulullah da Quraishawa sulhu tsakanin Muhammadu Rasulullah da wa da Quraishawa a lokacin da Ali ya rubuta wannan sai suka ce basu yadda da cewa annabi Rasulullah ya bi inda annabi manzan inda sun yadda annabi manzan Allah ne da basu yake shi ba suka ce a goge wannan Rasulullah din sai a rubuta mai wannan shine sulhu tsakanin Muhammadu dan Abdullahi tare da Quraishawa sai Ali bin Abi Talib ya ce ba zai goge ba an gani shi Ali yana gani in ya goge laifi ne manzo Allah ya ce ya goge Ali bai goge ba da Ali bai goge ba sai annabi ya karba alƙalami wajen Ali ya ce a nuna mai wajen aka nuna ma annabi wajen annabi ya goge sai aka rubuta Muhammadu dan Abdullahi sulhu tsakanin Muhammadu dan Abdullahi da kuma Quraishawa sai ya ce musu kun tuna wannan abin ya faru suka ce eh ya faru to yanzu manzon Allah da yasa aka goge Rasulullah shi ma ya fita musulunci in kun ce ya fita musulunci to yanzu wane ne manzon tunda manzo ya kafirta suka shiru sai ce na ba ku amsan wannan suka ce eh na ba an ba ku an ba da amsa na biyu lokacin da aka yi yaki akwai yakin da aka yi tsakanin Ali bin Abi Talib da su Aisha da Zubairu lokacin da aka yi wannan yaki Ali bin Abi Talib ya samu nasara akan su Aisha har ya zamanto an kama ainihin Aisha radiyallahu anha a lokacin da aka kama Aisha radiyallahu anha sai Ali bin Abi Talib yazo yasa aka bata kariya bayan an bata kariya Ali ya kwato ta a hannun sojojinsa ya mutunta ta ya giro mata ya sanya aka hada ta da ainihin wato tawaga na sojoji suka raka ta har gida cikin mutunci yana cewa Allah ya gafarta miki tana cewa Allah ya gafarta mishi dukan su gaba daya suka nemi uzuri ga juna bayan wannan abin ya faru to wannan abin da ya faru Ali bin Abi Talib ya kama Aisha ya samu nasara a kanta su kuma sun dauki Aisha a matsayin menene su yan kawari a matsayin da suka dauke ta musulma ko kafira sun dauke ta a lokacin tunda su suna tare da Aliyu to ita Aisha da aka yi yakin nan sun dauke ta kafira ne to saboda haka Ali bin Abi Talib ya kama ainihin kafira an yi yaki kamar ana jihadi ne suka dauka yanzu ana jihadi an kama kafirai an kama mata kwarkwara ga Aliyu ya kama Aisha matar annabi a matsayin kwarkwara kuma kafira ce su kuma yanzu ya kyale ta to wannan abin da Aliyu ya yi Aliyu ya fita musulunci yana daga cikin dalilin da yasa suka mai tawaye sai Abdullahi bin Abbas ya ce yanzu kenan ku kai za ka yi daga kama mamarka za ka yi daga kama mamarka kamar da ita baiwa kamar da ita kwarkwara suka yi shiru za ku yadda ku kama ainihin mamaku ai Allah ta'ala ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu annabi shi yafi dacewa ga mu'minai fiye da kawo kansu sannan matayensa su ne uwayensu matayen annabi uwayenmu ne yanzu matayen annabi su ne uwayen mu'minai zai yi ka zo ka kama ainihin mamaka kamar da ita baiwa sannan kuma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna sai suka yi shiru wato ma'ana sun yi tambayoyi suka yi tambayoyi da aka ba su amsa da suka yi tambayoyi aka ba su amsa sai wasu daga ciki suka gamsu suka dawo wasu suka ce su suna nan har yanzu su ba su taba dawowa ba daga nan wajen wa'annan da suka dawo suka shiga cikin ainihin al'ummar musulmi sauran da ba su dawo ba su ne Aliyu ya yaka daga baya ina fasan gane wannan to wa'annan su ake kira khawarij to kaga ƴan khawarij sun yanke alaka da mafi yawan sahabban annabi sai ya zamanto fahimtar su ga addini ba fahimta bane mai kyau sannan al-misal tsani misali na biyu akwai gulatu sufiya akwai ƴan dariqa masu wuce gona da iri ƴan dariqa masu wuce gona da iri kaifa qata'ul alaka yanda suka yanke alaka tsakanin sahabban manzon Allah da kuma ainihin mu wannan al'umma din sai zama to shehunan dariƙa suna fahimtar addini ba fahimta irin na sahabbai ba adkalu mafahiman misla adkalu mafahim misla wahdatul wujud ko wahdatul wujud sun shigar da wani irin fahimta misalin fahimtar wahdatul wujud ko wahdatul wujud mai wahdatul wujud shine ka dauka duk duniya gaba ɗaya Allah ne ka dauka duk duniya gaba ɗaya menene akwai ɗan dariƙa da suke fahimtar komai Allah ne in an daga wannan mai wannan sai su ce Allah ne mai wannan sai su ce Allah ne mai wannan Allah ne ana kiran su ɗan wahdatul wujud sun ce duk duniya gaba ɗaya komai Allah ne tunda ko duk duniya gaba ɗaya komai Allah ne wa zaka bauta ma wane ne Allah wane ne bawa al-abdu rabbun war-rabbu abdun ya laita shi'ri manil mukallaf bawa ubangiji ne ubangiji bawa ne ya kai can ilimi na wane ne mukallaf manil mukallaf kenan tunda bawa ubangiji ne ubangiji bawa ne ya kai can ilimi na wane ne mukallaf to so raka ɗan dariƙa masu wannan aqida din ba sa sallah ba ruwansu da sallah ko azumi ko zakka ko menene su yanzu sun riga sun kai wani mataki wanda yanzu su ma sun zama Allah tunda sun zama Allah wa za su bauta ma ya za a yi Allah ya bauta ma Allah kun fahimci wannan ai to so raka masu wannan aqida sun ce in kaga mutum yana sallah to shi amini shi wato yana daga cikin irin jahilai wanda bai gama fahimtar addini ba shi ne za ka yana sallah to a matakin farko kamar a ce mutum dan naziri ne ya fara karatun boko dan naziri ne a karatun boko to za ka yi ta hawa daga naziri ka shiga primary daga primary ka shiga secondary daga secondary ka je university daga nan haka zan professor to su sun ce mutum a matakin farko shine mutum zai ringa yin sallah yana azumi yana zakka yana aikin hajji kuma yana nisantar haram shan giya haram caca haram zina haram an gane wannan ku cin wato sata haram amma in mutum ya kai kololuwa a cikin dariƙa zai kai matakin da duk wani abin da yake wajibi zai kuma ba wajibi a kan shi ba kuma duk abin da yake haram zai koma halal asbahatu munfa'ilan lima yaftaruhu rabbi fa fi'li kulluhu da'at na wayi gari ina gudana ga abin da ubangiji na ya zaban mun yanzu aiki na ya koma duk da'a ne yanzu duk abin da na aikata kawai na yi da'a ne ga Allah an gane wannan ku wayannan mutane a adkhalu mafahima misla wahdatul wujud sun shigar da fahimta misalin wannan fahimta na wahdatul wujud allati lam takun ma'rufa fil asl al awwal wanda irin wannan fahimta ba a san shi a zamanin farko ba zamanin sahabbai ba a san da wannan fahimta ba an gane wannan ko sahabban manzon Allah har suka bar duniya suna sallah har suka bar duniya suna azumi har suka bar duniya suna gudanar da harkokin musulunci ba a taba samun sahabin da yace yanzu na kai matakin da yanzu an mun freedom yanzu na kai matakin da yanzu ba sai na yi sallah ba na kai matakin da ba sai na yi azumi ba yanzu da in an bar giya sun ce subhanallah haram amma yanzu na kai matakin da zan sha giya har in bugu kuma in samu lada da can in yayi zina haram ya kai matakin da zai yi ta zina da mata ba komai da abin da ya aikata na zina zai samu lada ne ma ba ma zunubi ba misali an gane to irin wannan fahimta shine fahimta na wahdatul wujud duk duniya gaba ɗaya kowa ya zama Allah irin wannan fahimta babu shi a zamanin annabi kila wani ya ce irin wannan mutane ko suna da hankali kuwa shi irin wannan mutane akwai su kuwa a Najeriya to wallahi akwai su a Najeriya akwai su a tudun wada kila ma akwai su a gidanku wallahi suna nan sannan akwai wani masallaci ba zan faɗi sunan masallacin ba masallaci ne wanda ya shahara ana zargin malamin da wannan aqida din sabon masallaci ne aka gina shi a tudun wadan nan kuma wannan malami ana zargin shi yana da wannan mummunan aqida na wahdatul wujud an gane wannan ko domin su masu irin wannan aqida suka boye ba a hankali zai su bayyana da shi kuma za ga wani lokaci idan isu ne sai su fito idan kuma a gaban wasu ne sai su boye ina fatan gano wannan to akwai irinsu za ga wani lokaci ma irinsu wani zai zaki Allah ma wani za ga ya zaki Allah shi wallahi za mu yi maulidi wallahi in ka saukar da ruwa zan zage ka an gano wannan ku shi wallahi ya Allah ba na ganin darajar ka ba abinda za ka iya mun abinda yake nufi shi ma Allah ne to irin wannan fahimta babu shi zamanin sahabbai masu irin wannan fahimta daga cikin ɗan ɗariƙa sun yanke alaƙa da sahabbai sai suka fahimci addini a murɗe kun fahimci wannan ai to an natija mai sakamako mai biyo baya zuhur mumarasat tukhalifu sunna annabawiyya as-sahiha bayyana wani irin gogayya bayyana wani irin gogayya wanda ya saba ma qur'ani wanda ya saba ma hadisai na annabi ingantattu yanzu mafi yawan yan tariqa suna gudanar da addini sabanin irin addini na manzon Allah saboda sun yi watsi da hadisi babu ruwansu da karantarwar sahabbai in kuna sauraron social media za ku ga yan tariqa nau'i an gane ku kun ga abin da ya faru da wani mai raƙumi ko kun tana da wani mai raƙumi yawa da wani mai shaho ne kawai mai hankaka to ka duba irin maganganun da suke faɗa to duk irin wannan kalmomin da suke faɗa kalma ne wanda ya saba wa musulunci to kaga ba komai yasa addinin su ya gurɓace ba sai saboda sun yi watsi da karantarwar sahabbai a ce ma akwai wani salati in mutum ya karanta zai samu ladan annabawa 70 a ce ma salatul fati ya fi alqur'ani so 6000 kaga duk irin wannan karantarwar yin watsi da karantarwar sahabbai ne an gane ku ahammiyatu rabdil akhir bil awwal muhimmancin alakanta karshen wannan al'umma da farkon al'umma yana da muhimmanci an gane ku wato duk abin da zamu yi na addini mu ringa yin abin da Bahaushe ke kira waiwaye adan tafiya al-misalu thalith na'am eh misali na uku ba'dhul jama'at al-mu'asira wasu sashen jama'a na wannan zamanin sashen kungiyoyi hawalu tabiqa anzima siyasiya sun yi kokarin su dabbaka wasu irin tsari na siyasa hadisa sababbi bismil islam da sunan musulunci duna tamhiz ba tare da sun tace shi ba wasu sashen kungiyoyi na musulunci na zamani hawalu tabiqa anzimatin siyasiya hadisa sun yi kokarin su dabbaka tsarurruka na siyasa sababbi da sunan musulunci duna tamhiz ba tare da sun tace ba bisulu nazariyatul wilaya duna tamhiz misalin wato theory na ainihin walittaka ba tare da sun tace shi ba abin nufi a nan wajen akwai wasu kungiyoyi a kungiyoyin nan sababbin kungiyoyi ne a cikin musulunci kungiyoyi ne wato wanda kungiyoyin siyasa ne sababbi in an ce kungiyoyin siyasa sababbi irin su kungiyoyin ikhwanul muslimin kaga kungiyar ikhwanul muslimin kungiya ce wacce ta zo tana kokarin a ce wanta fa a ce wanta tana so ta dawo da musulunci irin yanda musulunci yake zamanin manzon Allah da sahabbai suka ce yanzu muna rayuwa cikin wani rayuwa wanda ba a bin shari'ar musulunci a duniya suna so su dawo da tsarin shari'ar musulunci suna so su dawo da mai tsari na shari'ar musulunci to a wajen kokarin kawo wannan tsari na shari'ar musulunci sai suka shigar da wasu irin bid'o'i wanda bid'o'in nan ba su da asalin zamanin sahabbai wanda ya kamata duk abin da za su aikata su samo shi a cikin qur'ani da hadisi karkashin fahimtar sahabbai to sai ya zamanto wa'annan ikhwanul muslimin sai suka yi sabanin haka sai ya zamanto sun tsara ainihin wannan kungiya ta ikhwanul muslimin an gane wato ba fahimtar sahabbai daga cikin farko inda suka yi kuskure yan ikhwan suka ce a cire aqida a cikin da'awan ba maganar tauhidi suka ce tauhidi yana kawo rabuwan kan jama'a. Yau in an ce za a sa tauhidi to za a kawo rabuwan kan jama'a, domin ana so ne a kafa fati wanda fatin nan zai zama to yana kira ne zuwa ga musulunci. To musulunci ba aqida, musulunci ne. To sai suna cewa to yanzu ana so ne da ƴan dariƙa da ƴan shi'a da ƴan ƙalaƙatu da ƴan kaza da ƴan kaza duk a zo a haɗu a manta da bambance-bambance, kowa ya aje bambancin shi a zo a haɗu a ƙarƙashin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A cewansu suka ce ɗan shi'a ya zo za a yi tafiya tare da shi amma ya aje shi an cin shi a gefe, ɗan ɗariƙa ya zo za a yi tafiya da shi ya aje ɗariƙancin shi a gefe, ɗan ƙur'aniyun ya zo za a yi tafiya da shi amma ya aje ƙur'aniyun a gefe, ahlus sunna ya zo za a yi tafiya da shi amma ya aje salafancin shi a gefe. Kowa ya zo za a tafi tare da shi, to ya za a yi tafiyan? Za a shiga mota ne, za a shiga mota, wani za shi kaulaha, mota guda ɗaya za a shiga, wani za shi kaulaha zai sauka a kaulaha, wani zai sauka a Iran, wani zai sauka a Amerika, wani zai sauka a Saudiya, ko mota ne guda ɗaya an shiga an cika ta. To yaya za a yi, ya direba zai yi in zai tuka motar? An gane? Wani motar nan zai yi da shi, wani kuma da ya shiga motar motar nan zai yi, wani kuma motar nan zai yi, wani motar can zai yi. To kuma mota ɗaya ne ana so in an tuka a tafi haka a miƙe kuma a kai kowa inda za shi, zai yi yugo? To wannan shine misalin da a wani ikhwanul muslimin a ɗauki kowa da aqidanka ka taho a tafi tare da kai. An gane? Ba bambancin aqida, suna da wata ka'ida zahabiyya suna cewa na ta'awulu fi mattafaqna alai wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi mattalamna fi, mu taimaka ma juna inda muka samu sabani, mu taimaka ma juna inda muka yi ittifaki, inda muka haɗu mu taimaka ma juna, amma sashen mu yayi uzuri ga sashen inda muka samu sabani. In mun samu sabani a yi wa juna uzuri, inda muka yi daidai a taimaki juna. To bari kawo misali don ku gane, da mu da ƴan ƙalaƙatu mun yi ittifaki akan me a Qur'ani, duk mun yarda da Qur'ani, amma mun samu sabani da ƴan ƙalaƙatu akan me, akan hadisi, ba su yarda da hadisi ba. To yanzu ya za mu yi in muna so mu yi tadbiqin wannan abun? Za mu taimaka ma juna akan Qur'ani, amma za mu yi musu uzuri akan ƙaryata hadisin da suka yi. An gane? Ba za mu kyamace su ba, za mu tafi tare da su, kowa ya riƙe nashi ra'ayin. An gane? Wannan ƙaryata hadisin da ya yi a mishi uzuri. An gane? Mu ɗauke shi ɗan uwanmu da ya yi kuskure a tafi a haka, ba maganin cewa ka yi kuskure ka gyara, ba sai ya gyara ba, a ci gaba da tafiya a haka. Shin anan an taimake shi ko an cuce shi? Idan ya mutu a cikin wannan hali shi ɗan ƙur'aniyun yaya? Ya mutu kafiri za shi wutan jahannama, saboda ya ƙaryata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Amma su wane ne suke san shi? Wanda zai gaya ma gaskiya wannan aqida ka fa kafirci ne. Ya za a yi ka raba Allah da manzon Allah? Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. To kai kuma sai ka zo ka raba Allah daban, ka ce kai ka yarda da Allah ba ka yarda da manzon Allah ba? Ya zamanto daga cikin innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakizu bayna zalika sabila ulaika humul kafiruna haqqa. Masu cewa mun yarda da wani bangare, mun ƙaryata wani bangare, suna so su riƙi wani hanya tsakanin wannan. Sai Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqa, wa'annan su ne kafirai na haƙiƙa. Ashe mutumin da ya ware Qur'ani daban hadisi daban, yace shi zai ɗauki Qur'ani ba ruwan shi da hadisi, wannan yana halatta mai alaƙa da shi? A'a, saboda ya raba Allah da manzon Allah. To mutumin kuma da ya raba Allah da manzon Allah dole ne ya raba tsakanin shi da sahabbai, yana ba ruwan shi da sahabbai, saboda sahabbai suna da alaƙa da manzon Allah da kyau, bil hasali ma a wajen shi suka yi karatu. an gane ku yanzu da mu da yan shi'a mun yi ittifaki a wajen ahlul bait yan shi'a suna son mutanen gidan manzon Allah mu ma ahlul sunna muna bi muna so amma mun samu bambanci da su a wajen bi a wajen qur'ani yan shi'a suna ganin wannan qur'ani da muke karantawa wato bai cika ba an ƙara wani abu a ciki an rage wani abu a ciki an canza wasu abubuwa a cikin qur'ani an gane qur'ani na gaskiya nan gaba zai zo a qur'ani na gaskiya yana wajen imamul mahdi tashin kiyama in yazo imamul mahdi zai zo da qur'ani na gaskiya an gane wannan ko sannan ɗan shi'a sun kafirta sahabban annabi gaba daya sun ce bayan manzon Allah ya rasu sahabban annabi sun yi ridda duka sai dai kawai sahabbai ba su wuce kara ba na fatan gane wannan to wayannan mutane zamu taimaka ma juna inda muka yi daidai da su shine wajen ahlul bait sannan sashen mu zai yi uzuri ga sashen inda muka samu sabani shine mun samu sabani da su wajen qur'ani ai musu uzuri mun samu sabani da su wajen ahlul bait ai musu uzuri yaya ya wannan tunani ne mai kyau to wannan shine tunanin ikhwanul muslimin an gane wannan ai shine sun kawo wani irin siyasa wanda lam takun ma'rufa fil asl al awwal wato su din nan babu ita a zamanin farko hawalu tarbika anzimatin siyasiyya hadisa sun yi kokarin dabbaka tsarurruka na siyasa sabuwa bismil islam da sunan musulunci duna tarhis ba tare da sun tace shi ba misalin nazariya na ainihin walittaka an gane ku na alwala wal bara ba tare da sun tace shi in an ce alwala wal bara wato abinda zai kawo mu ringa son juna da abinda zai kawo mu kyamaci juna an gane ku idan mutum ya riƙe Allah mu so shi in yayi watsi da Allah mu ƙi shi idan mutum yayi biyayya ga manzo mu so shi in ya saba wa manzo Allah mu ƙi shi idan mutum yayi riko da hadisi mu so shi in ya saba ma hadisan manzo Allah mu ƙi shi idan mutum ya fifita mazhaba ko ra'ayin wani malami akan maganar manzon Allah mu kishi idan ya fifita maganar manzon Allah akan na imam ko na wani malami mu so shi wannan shine alwala'u wal bara'u muna son ka in ka so Allah muna kin ka an ka ki Allah to su ɗan ikwan wannan nazariya din na a so ka in ka so Allah hakika in ka ki Allah kamar yadda Annabi Ibrahim ya kai wa babansa da mutanansa inna bura'u minkum mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum lalle mun barranta da ku da abinda kuke bauta kuma bayan Allah mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakumul adawa wal bagaza abadan hatta tu'minu billahi wahda da gaba da kiyayya ya bayyana tsakanin mu da ku har abada har sai kun yi imani da Allah shi kadai ashe me zai kawo mana soyayya imani da Allah me zai kawo mana kiyayya in Allah da rashin imani da Allah kun gane wannan ko to su ɗan ikhwan sun bayyana da wani irin nau'i na ainihin alwala wal bara yaya yake shine kawai koda mutum yana da mummunan aqida kai mishi uzuri an gane kai madan shi a uzuri inda kuka samu sabani kai madan alaka to uzuri inda kuka samu sabani kai madan tariqa uzuri inda kuka samu sabani inda kuka yi daidai kuma a tafi tare to kaga irin wannan tunani ne murdadde shine ba za ka ce ma dan dariƙa ya gyara ba sai dai ka mishi uzuri ba za ka ce ba dan shi a gyara ba sai dai ka mishi uzuri to anan wajen idan ya mutu da wannan aqida ka taimakai ko ka cuce shi to irin wannan zamantakewa wanda za ka yi shiru ga kuskuren dan uwanka da sunan ka mishi uzuri zamantakewa ne na soyayya ko na kiyayya mutumin da yake gaya ma gaskiya ka daina zagin sahabban annabi ka daina sukan hadisai ba daidai bane ka daina fifita mazhabanka akan ainihin maganar manzon Allah shin wannan makiyinka ne ko masoyinka wannan shine masoyinka an gane wannan ko to shine ahammiyatu rabat al-akhir bil awwal muhimmancin alaƙanta karshen wannan al'umma da na farko menene muhimmancin alaƙanta karshen al'umman nan da na farko gashi nan albaraka fi ittiba'i manhaji salaf akwai albarka a wajen bin hanyar magabata bin hanyar sahabbai da bin hanyar tabi'ai da sauransu akwai albarka a ciki saboda sun yi karatu ne a makarantar da yafi kowanne makaranta wanda makaranta da yafi kowanne makaranta makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam makaranta ne wanda in an karantar da kai duk abin da aka koya ma mai kyau ne ba kuskure a cikin shi a karantar wannan manzon Allah duk abin da ya koya ma original ne shi ba wani maganar cewa ai in malam wannan ya faɗi magana akwai abin da za a dauka akwai abin da za a wurgar duk abin da manzon Allah ya karantar mai kyau ne to mutumin da ya karatu a wannan makaranta ya kuke ganin shi ya zo tun daga naziri din shi har ya kai university a makarantar manzon Allah yayi shin yaya karatunshi zai kasance karatu ne tatacce wanda babu wani gurbata a cikinsa an gano wannan ko to idan ka zo kai ma ka zo kai karatu a wajen irin wannan malami ba ba albarka kina kace akwai albarka akwai alkhairi mai yawa fitiba'i manhajin salaf a wajen bin bai a wajen bin manhaji na salaf sune khairul qurun sune fiyayyen karni wanda manzo Allah ke cewa khairun nasi karni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum fiyayyun mutane sune karni na sa'annan masu bin su sa'annan masu bin su wayannan sune fiyayyun mutane an gani to idan kai karatu wajen fiyayyun mutane idan ka fahimci musulunci irin fahimtar mutanen nan yaya musuluncin ka zai kasance shine sanan na biyu fahimu maqasid ash-shari'a min khilal tarbiqiha al-waqi'i fahimtan manufan shari'a ta bangaren wato practical wato zaka fahimce shi a aikace manufa na musulunci mutum zai fahimce shi a aikace an gano wannan ko in an kawo maka aya waqimu salata wa atu zakat za a kawo maka shi a aikace ga yanda manzon Allah yayi ga yanda sahabbai suka yi sai mutum ya ga yanda ake sallah a aikace in an kawo maganar aikin hajji zaka fahimce shi a aikace ga yanda sahabbai suka gudanar da rayuwarsu a wajen aikin hajji sai ya zamanto kayi wa musulunci fahimta na asali ina fatan gano wannan sannan alhimaya min al-ihram sannan akwai kuma tsarewa daga karkacewa idan mutum yana so ya tsare addinin shi ina ce himaya kariya tsarewa wato mutum zai samu himaya min al-ihram zai samu kariya daga karkacewa in kai karatu wajen sahabbai kana da garanti addinin ka bai kyau ne kana da garanti cewa kai ba ka karkace bane shi saboda la yuslihu akhir hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha babu abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma sai abin da farkon wannan al'umma suka gyaru da shi la yuslihu akhir hadhihi al-umma babu abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma din illa ma saluha bihi awwaluha sai abin da farkon wannan al'umma suka gyaru da shi abin da sahabban annabi suka gyaru da shi shine in mun aikata mu ma za mu gyaru idan mun yi watsi da karantarwansu za mu zamanto ƴan bid'a in ka ji an ce mutum ɗan bid'a ne me yasa ya zama ɗan bid'a ya yi watsi da karantarwan sahabbai bai fahimci musulunci akan karantarwan sahabbai ba ƴan shi'a sun yi watsi da sahabbai farko sun kafirta sahabbai suka ce ko babu ruwansu da karantarwan sahabbai suka kirkiro nasu karantarwan daban shi yasa addinin shi'a daban addinin ahlus sunna daban saboda ahlus sunna suna da alaka da sahabbai su ko ƴan shi'a ba ba su da alaka da sahabbai sun yanke alaka da su ƴan alaka to fa ƴan alaka to sun ce qur'ani zalla kaga kenan ba ruwansu da hadisi ballantana ma su yi alaka da sahabbai ai daga wajen sahabbai ne aka samo sahabbai sun jiyo daga annabi sai tabi'ai suka karba wajen su sai kuma tabi'i ta din karba wajen tabi'ai har zuwa wajen mu to babu ruwansu da qur'ani da hadisi gaba daya ballantana ma a ce kaza ta wani ɗan shi'a wani ɗan alaƙatu ya ce wai ɗan shi'a suna ta rikici wai akan husaini ya ce husaini ai ba shi ya ce kuna ta bakon ku wahala a ina ka samu husaini a cikin alƙur'ani ya ce babu wani husaini a cikin alƙur'ani maganar wai akwai wata matan annabi mai suna aisha an juwa kawai sai rika ce annabi yana da mata amma ya sunan su ba sunan su kawai yana da mata amma ba sunan su ina fata gane in kace Aisha yace ina Aisha a Qur'ani annabi yana da sahabbai wane ne babban sahabin annabi ya sunan shi Abubakar aina ka rubuta a Qur'ani an kuna fata gane to su a wajen su babu wanda ya san sunan sahabban annabi sahabban annabi ɗaya ne kuma ka san sunan shi sai wala ma qada zaid min hawa daran zaid shi kadai ne sahabban annabi da ka san sunan shi amma duk sauran sahabban annabi ba san sunan su ba kun gane wannan to waɗannan mutane wani irin fahimta suke da shi da na addini wasu irin kidahumai ne waɗannan mutane an gane wannan ko to shi ne al'alaka al-kulasa an-nihaiya wato summary na ƙarshe kulasa na ƙarshe al-alaka ma as-salaf laysa tarikiyya faqat alaka tare da salaf ba na tarihi bane kai fa ka ku dauka alaka mu da sahabbai alaka ne kawai na tarihi bal manhajiyya a alaka ne na manhaji bi ma'ana alaka ne na an ba mu tarihin sahabbai ne ba wai kawai dan mu ji tarihi kawai ai ta jin dadi ba a mu ji tarihin mu bi hanyar su mu ji tarihin sahabbai mu ga yadda suka gudanar da addini mu yi koyi da sahabbai akan wannan shine abin da Allah ya ce wa man shaqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana a gare shi sai ya bi hanya ba hanyar mu'minai ba za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa nuflihi jahannam za mu kona shi a wutar jahannama wa sa'ar basira wannan hanya ta munana ta zama hanya kaga ashe kenan Allah ya nuna mana duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi sannan kuma sai ba hanya ba hanyar mu'minai ba sai zaman to hanyar shi na fahimtar addini ba hanyar sahabbai bane sai Allah ya ce ni wallahi ma tawalla za mu jibinta masa duk abin da ya jibinta za mu kyale shi da addinin shi wa nuflihi jahannam za mu kona shi a wutar jahannama wa sa'ar masira wannan hanya ta munana ta zama hanya ashe duk mutumin da yake so ya fahimci addini ba fahimtar salaf ba wannan mutumin Allah zai jibinta masa abin da ya jibinta kuma Allah zai kona shi a wutar jahannama wannan hanya ta munana sa gobe kiyama sai an tambaye ka yaya alaka tsakaninka da sahabbai shin addinin da ka fahimta ina ka samo addinin idan ya zama to babu sahabbai a cikin addininka sunan ka dan bid'a kenan yan bid'a na duniya gaba ɗaya dalilin batansu sun yanke alaka da sahabban manzon Allah wasu daga ciki sun yarda akwai sahabbai amma kuma basu ba hanyarsu ba wasu kuma sun kafirta sahabban basu yarda da sahabban ba ma balle su ba hanyarsu an gani zalin ka dauki yan dariƙa yan dariƙa sun yarda akwai sahabbai ko amma kuma hanyar sahabban daban hanyar su daban wajen addini amma in suna waƙe waƙe zaka suna waƙa ga sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina kaza suna waƙe su amma kuma aka ce me yasa addinin ku ya bambanta da addinin sayyidina Abubakar me yasa ya bambanta da addinin sayyidina Umar ai ya kamata tunda kuna son su ya zama to addinin ku ya zama irin nasu an gane wannan ku to wannan karatu yana da matuƙar muhimmanci mu fahimce shi wa qada'uha yu'addi ila qira'ati an-nusus bi manzurin mu'asir faqat yanke shi yana janyo karanta nassoshi da mahanga na zamani kawai yana janyo me wa qada'uha yu'addi ila qira'ati an-nusus bi manzurin mu'asir faqat yanke alaka tsakanin ƙarshen wannan al'umma da farkon wannan al'umma yana janyo karanta nassi mutum ya karanta Qur'ani sai ya fahimci Qur'ani da mahanga na zamani kawai babu ruwan shi da bincike yaya sahabbai suka fahimci wannan addini mimma yuntiju fahman mugayiran li muradillahi wa rasul abin da yake haifar da wani irin fahimta wanda ya saba ma manufar Allah da manzon Allah kullu ra'i yana haifar da wani irin fahimta wanda ya saba ma manufar Allah da manzo kenan duk mutumin da zai dauki Qur'ani kawai ya ce zai fassara shi kadai kawai to wannan qur'anin da ya dauka fahimtar shi yayi karo da manufar Allah da manzo in kana so fahimtar ka yayi daidai da manufar Allah da manzo to shine wato ka dauki alqur'ani ka duba yaya sahabban annabi suka fahimci addini fa in amanu bi misli ma amantu bihi faqad ihtadaw fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah Allah yake cewa idan su kafirai da yahudawa da nasara fa in amanu bi misli ma amantu bihi faqad ihtadaw idan sun yi imani da misalin abin da kuka yi imani da shi idan yahudawa da nasara da masu bautan gunki suka yi imani da misalin abin da ku sahabbai kuka yi imani da shi faqad ihtadaw to hakika sun samu shari'a fa in tawallaw idan suka juya daga fahimtar sahabbai fa fa inna ma hum fi shiqaq to lalle suna cikin sahabani suna cikin kauce hanya fa sayakfikahumullah da sannan Allah zai isa maka su an gane kaga wannan aya ya nuna mana in za mu fahimci addini mu fahimci addini karkashin fahimtar sahabbai to yanzu ga tambaya yanzu a cikin kungiyoyin da muke tare da su a duniya yanzu shi'a ne kalakato ne sufaye ne yan ahmadiyya ne yan qadariyya ne yan jabariyya ne yan ikhwanul muslimin ne yan sururiyya ne yan kaza su wane ne suka fahimci musulunci fahimtar sahabbai su ne yan salafiyya sace mu muna san yaya sahabbai suka fahimci addini ba za mu kirkiro wani abu ba ma san mu kawo wani abu sabanin abinda suka zo da shi kamar yanda wani daga cikin salaf ke cewa if haythu waqafa alqawm fa innahum ala khairin waqafu ku tsaya wurin da mutanen suka tsaya domin sun tsaya ne akan alkhairi ba da gangan bane wani kuma daga cikin salaf Abdullahi bin Mubarak Allah ya masa rahama yake cewa alayka bi asari man salafa wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakara fuhu lakal bil qawl kalizimci bin hanyar magabata ko da mutanen duniya sun kyamace ka kalizimci bin hanyar sahabbai hanyar tabi'ai hanyar tabi'i tabi'in ko da mutanen duniya gaba ɗaya sun kyamace ka an gane duk duniya gaba ɗaya a ce ba a san ka amma ka tsaya kyam kan hanyar sahabi ka ci gaba in Allah yana son ka duk duniya gaba ɗaya kowa ya kika wa iyyaka wa ara ar-rijal ka shedinka da ra'ayin mazaje wa in zakara fuhu laka bil qawl ko da sun kawata shi a gare ka da magana an gane ra'ayin mutane ko da sun kawata shi inda ya saba ma ra'ayin sahabbai wasi da shi ka ji mutun yana bayani bayanin da dadi amma duk bayanin da kake to akar maka Allah wannan bayanin naka da dadi amma da Allah wani sahabi ne ya goyi bayan ka kin sahabi ya goyi bayana eh mu gaskiya mu an ce mana duk wani addini da babu sahabi ba addini bane an gane an ce duk addinin da aka yi wasi da sahabbai ba addini bane to muna so mu san wannan addini naka akwai sahabbai a ciki a'a akwai tabi'ai daliban sahabbai a'a akwai daliban sahabbai a'a to wannan ba addini bane mai kyau an gane wannan ko to sai na biyu min asbabil inhiraf al-khuruj ala al-hakim al-muslim daga cikin sababi na karkacewa kaga musulmi ya karkace daga hanya akwai yin tawaye ga shugaba musulmi kai tawaye ga shugaba musulmi ka dauki makami ka ce kana so ka kifar da shi salamun kibiyu to an nuna mun cewa lokaci yayi saura minti biyu kaga ba zai iya cikin minti biyu mu karanta wannan ba to insha Allah zamu tsaya a nan wajen zamu ci gaba daga inda muka tsaya amma zamu bada dama a cikin minti biyu a dan yi tambaya ina kuma mai tambaya nan amin amin insha Allah eh
ko
نعم نعم yawa to shi abin da ya shafi wannan dukkan gaba daya akwai sahabbai a cikin su wai abin da yake magana saki hu kalma daya akwai wani jayayya da ake tai akan wani unguwa yanzu saki hu kalma daya shi saki nawa ne sai wasu kace saki hu kalma daya saki uku ne wasu kace saki hu kalma daya saki daya ne ana ka jayayya to sai wasu kace to ai saki hu kalma daya saki uku ne shine mazhaba na Umar da kuma wasu daga cikin tabi'ai sun yarda saki uku kalma ɗaya saki uku ne shi kuma wancan hadisin manzon Allah ne yazo saki uku kalma ɗaya saki ɗaya ne to anan wajen cewa da aka yi hadisin manzon Allah tare da fahimtar sahabbai dan an ce zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saki uku kalma ɗaya saki ɗaya ne sannan zamanin Abubakar shekara biyu da yayi saki uku kalma ɗaya saki ɗaya ne sannan zamanin Umar farkon shugabancin shi shi ma haka ne sai daga baya sai ga mutane suna wasa da saki sai ce innan nas qadis ta'ajalu fi amrin hana lahu fihi ana falau amdainahu alaihim mutane suna gaggawa cikin al'amarin da ya kamata su biji sannu sannu to me yasa ba za mu zartar da shi ba sai Umar ya zartar da shi saboda gaggawar da mutane ke yi an gane in mutane suka daina gaggawan fa zai dawo da shi shi ya sanya wannan doka ne don gwale-gwale domin a ladabtar da mutanen da ke wasa da saki tunda an kai zamanin da mutane suna wasa da saki sai mutum ya zo ya ce na sake ki saki uku kalma daya wasa da saki ne izgili ne da Allah to in mutum yayi wannan to azartan mai dan a ladabtar da shi nan gaban mutane suka daina yi sai a koma normal yanda ake da ina ba ta gane kaga zamanin manzo Allah ba haka yake zamanin Abubakar haka yake duk sahabban da suka rayu zamanin Abubakar wannan shine fahimtar su sannan shekara biyu da Umar yake shugabanci haka yake daga baya Umar ya kawo kuma da ya kawo ba dan ya canza wancan ba gwale-gwale ne wanda ya faɗi dalili idan wannan dalili ya wuce sai a koma normal ina ba ta gane to ba wani sabani bane amma wasu ne suke ganin kamar akwai sabani sai malaman fiqh suka yi sabani kashi biyu akwai masu ganin saki ɗaya ne akwai masu ganin saki uku ne akai amma abin da yafi inganci saki ɗaya ne to ba zai yiwu a ce abin da manzo Allah ya tabbatar har yaba duniya akan haka sannan Abubakar ya tabbatar Abubakar ya fi Umar da kuma sahabban da suka rayu zamanin in kana magana ijma'i zamanin manzo Allah kaga ba tankadri zamanin Abubakar duk wanda suka rayu zamanin Abubakar wannan shine fahimtar su ba samu wanda ya ja da shi ba har yabar wajen shekara biyu na zamanin Umar in kana magana ijma'i wanne ya fi karfi na farko to saboda haka abin da ya fi tabbata gaskiya saki ɗaya ne duk da malamai sun yi sabani akan wannan matsala din akwai masu ganin uku ne akwai masu ganin ɗaya ne Allahu a'lam insha Allah an ce lokaci yayi ko
insha Allah
to insha Allah ayi hakuri insha Allah a rike tambayar in za mu muka dawo subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
subhanallah Allah ya kada da Sheikh Yahya Muhammad Al-Salehi Al-Asri Allah ya biya Allah ya sanya cikin mizanin ayyuka mallam ya gabatar da daura na farko kusan awa daya da minti 20 da minti 30 da wani abu to Allah ya saka ma mallam da alheri Allah ya sanya a mizanin ayyukan mallam to insha Allah mai daura na gaba ya karaso za mu dan ƙara dan tsage shi a kadan tukunna sai a ci gaba insha Allah